ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
نعم
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أنقوا إنا إسر دقيسوا تأدين المسلم تشيزوا غريكو إتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan Dhulhijja wata na 12 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya matukar godiya wanda ya hore mu dama ya ba mu lahiya domin tsayuwa a wannan minbari mai albarka a cikin wannan gari mai tarin albarka na gidan Rumji kamar yanda muka alƙarwanta cewa insha Allahu ta'ala a daidai wannan lokaci na tsakanin magariba da isha'i zamu gabatar da wasiyoyi da fadakarwa ga manya iyayenmu da magajiyanmu bayan gabatar da na matasa abokanin mu da kannan mu to insha Allah ta'ala yanzu ina son in yi bayani ne wanda ya shahi wasiya da fadakarwa zuwa ga waɗanda suke manya idan aka ce saurayi a wajen malamai na sanin yare to ana nihin wanda shekarun shi suka fara daga 16 har zuwa shekara 40 waɗannan su ne ake ce ma samari idan ka wuce shekara 40 daga 40 kaga ka hau da ɗaya biyu to in ana neman samari don Allah ka zo saboda kai yanzu kana cikin wanda ake ce ma dattawa da shekarunka sun haura shekara ɗaya akan 40 to kai yanzu ba saurayi bane dattizo da haka kana nan matsayin dattizo in ana neman dattawa to kana ciki tun daga shekara 41 har zuwa shekara 60 duka wannan su ne ake ce ma dattawa alkuhul a larabci daga 60 in ka habra ka ƙara shekara 1 to har zuwa mutuwa wannan su ne ake ce matsohi don haka waɗannan matakan na mutane in ka wuce ke matakin yarinta shi yarinta dama tun daga haihu yaro ne har zuwa shekara 15 wannan duk shekarun yarinta ne amma da mutum ya kai shekara 16 to in fa budurwa ce yanzu in mace ce ta shiga cikin layin budurwai ƴan mata in kuma namiji ne ya shiga cikin layin samari matasa in kuma ya wuce shekara 40 to yanzu ya shiga layin dattawa mace ko namiji don haka dai wannan magana zuwa ga manya ne Bahaushe ya ce manya nauyi ƙanana daɗin ɗauka me ke bambanci tsakanin babba da matashi daga cikin bambance-bambancen da ke da kwai tsakanin matasa da manya shine su manya sun ga yau da gobe bambancin ka kai babba da ɗan saurayi matashi kai ka ga jiya ka ga yau ka ga gobe to wannan ganin yau da gobe yana karantar da jahili yau da gobe tana ladabtar da mara ladabi tana setar da mara seti tana nosar da wanda ba a nosantar da shi ba tana fadakar da wanda yake rabkananne ne tana daddaba wanda yake kwana duk mutumin da ya gaji ya ga yau kuma kaga har yanzu mutumin banza ne shi to gaskiya wannan ya ya cika tafar sifofi na hallakaku ƴan wuta Allah mai tsari wani mai hikima yake cewa wa yaqbahu bil fata fi'lu at-tasabi wa aqbahu minhu shaykhun qad tafatta yace yana da muni a samu dan saurayi yana aikin shiririta aiki na samartaka da yarinta yace amma wanda ya hishi muni shine tsoho wanda ya diddige katar da shi har yanzu duk da tsohon da yayi wai tsohon nan bai hana shi sheɗanci ba wai tsohon nan bai sa ya gano cewa ba ayyukan banza suna kawo tangarda a rayuwa ayyukan alheri suna tarfa gishiri da ramaji a cikin rayuwa wani kuma Al-Busti kenan mai unwanul al-hikam shi yake cewa ma udhur ashyaba yastahwihi shaytan yace habish shabibata tubdi udhra sahibiha ma udhur ashyaba yastahwihi shaytan yace ka dauka cewa su samari suna da uzuri saboda yara ne masu jini a jiki suna jin kurciya ka dauka cewa ma samari in sun yi ba daidai ba suna da uzuri sai yace ma uzur ashyaba to shi kuma mai furfura menene uzurin shi yastahwihi shaytan idan shaydan yana tulla shi a cikin talababiya shi me ke uzurin shi wanda ya karantu ko bai taba zuwa makaranta ba yau da gobe ta karantar da shi ko da bai da ladabi to yau da gobe ta isa ta ladabtar da shi saboda haka ƴan uwa wannan yana daga cikin bambancin babba da yaro bambancin matashi da dattijo da tsoho yana daga cikin bambance bambance tsakankanin su shine shi babba kullum yana kallon ko menene yana kallon farko sannan ya koma ya kalli ƙarshe in kaga kai ma har ka girma amma kullum farkon lamari shi yake janka kaje ka shiga cikin shi ba tare da lissahi ba akan ƙarshen shi to wallahi tallahi har yanzu ciya ce gare ka irin ta ƴan yara duk girman ka da horhoran ka in dai da kaga abu ya tunkaro to kai farkon kake kallo in ya burge ka kawai sai ka sa kai ciki ka mance da ƙarshe to wallahi kai tsoho ne ko babba ne amma mai zuciya irin ta ƴan yara domin yana daga cikin abinda ake gano bambanci tsakanin babba da yaro shine shi babba yana da hangen nesa Bahaushe yake cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hau dutse bai hango shi to kaga wannan magana tana da ma'ana kenan girma yana sa mutun ya gano cewa ashe lamari gaba ɗaya na rayuwa ana kallon farko ne sannan a kalli ƙarshe don Allah me yake sa mutum in an tambaye shi yanzu da za a tambaye ka alaran mu a duniya wannan abinci ka hisu sai ka ce ni to dauka naman zabi misali kawai sai ka ce naman zabi kun da ji shi ya hiso ko yana sha'awar shi yana muradin shi yana kaunar shi shikenan sai a zo a gaso ko a soyo a gyaro a kawo yana kamshi amma gaban ka sai a barbada guba sai a zo a aje gaban ka a ce alaran maga naman zabi wanda shi ka hiso a rayuwarka ka ci to in ka ga baka ci ba abinda ya hana ka ka ci shine yau da gobe ka girma ka san lamurran rayuwa ka san komi in an kalli farko kuma sai a koma a kalli ni amma wallahi in ka kawo madan yaro ci zai ko ba zai ci ba me yasa zai ci saboda shi ba abinda ya dame shi da ƙarshe farkon yake kallo to ina tabbatar maku da cewa masu hankali da masu hikima na duniya gaba ɗayan su sun bambanta da sauran gama garin mutane ne ta hanyar gogewa da ƙwarewa wajen iya kallon farkon lamari da ƙarshen lamari duk in kaga Allah ya baka basira komi zai faruwa sai ka tsaya ka kalli farko ka kalli ƙarshe to insha Allah zaka zama mutum mai hikima kuma mai kaihin basira amma in ya zama na kai da kaga farko har zanzana kake ka shiga cikin lamari har karkarwa kake yi da kaga abun wani ya aje sai kaga in na dauke ai na samu na kaina ba ka tunanin an iya kama ka ka kunyata ko ka sha kashi ko ka je kaso to kai ma irin hankulan ƴan yara gare ka amma manya daga cikin abin da yake bambance yara da manya sune su manya kullum suna kallon farko su kalli mi su kalli ƙarshe daga cikin abubuwan da suke bambance babba da yaro dattizo da saurayi shine su samari ɗan gaugawa ne yanzu nan in aka ce ga wani nan ana cikin wa'azin nan yazo ya tada hayaniya to yanzu zaka bambance tsakanin dattawa dawa da samari su samari ji za su a bar su ya gwangwana shi su kuma dattawa sai su ce a ku kyale shi ku bi shi a hankali me yasa saboda daga cikin bambancin yarinta da girma shi yaro an san shi da gaugawar zartarwa so yake kawai ayi a kare bai san nawa shi kuma babba yau da gobe ta karantar da shi cewa sannu sannu kwana nesa duk abinda aka bi sannu sannu to insha Allahu ta'ala za a kai gaci kuma za a cimma nasara kuma Bahaushe ya ce sanin hanya ya fi sabko to wannan yana daga cikin abubuwan da suke bambance tsakanin wa tsakanin saurayi matashi wanda shi kullum ji yake anjima ba ai abu ba anjima ba a mutu ba in ma dattawa suka bada shawara ta abu a hankali to shi samari sai ga suna gaugawa kawai suna ga shawarar bata musu to kuma shine bambancin kullum ko tsakanin iyaye da ƴaƴansu zaga iyaye suna hana ƴaƴansu gaggawa cikin lamurra suna karantar da su bi sannu sannu su kuma yaran suna ganin ba haka nan ne suke so ba so suke sha yanzu magani yanzu to wannan yaro kenan Bahaushe yace yaro man kaza dan haka dai ɗan uwa nasihohi na ko kuma wasiyoyi na zuwa ga iyayenmu da kuma magajiyanmu ta farko daga cikin su shine ya kamata duk mutumin da shekarun su suka ja ya wuce shekara 40 to ya kamata a ce shi kyaukyawan abun koyi ne ga na baya in ba haka ba akwai matsala wannan shine abu na farko wanda ya kamata duk wani babba ya kalla shin cikin gidanka kai ka dadiyanka su yi koyi da duk dabi'unka da duk halayenka da duk motsinka da duk shirinka ka yarda matasa samari ɗan ungo ku su kalle ka su yi kofin rayuwarka ka yarda da wannan abinda kake akan shi koma menene baka da matsala akan dukkanin na bayanka su bi idan kaga kana da ja misali akwai manya wanda za ka ga suna shan sigari amma wallahi in ya ga dan shi yana sa sai ka ga yana murza mai gashin baki kai babai kai da kanka yau ma baka san bala'i bane muna neman rabuwa kenan baka yarda ba da abin da kake akan shi dan kai akwai wanda barawo ne amma ya girma bai yarda ba dan shi ya zama barawo irin shi akwai wanda wato dan modi ne darako da gayyaki amma wallahi bai yarda ba dan shi ya ka idan kai babba ne kuma kana da wani hali ko wata dabi'a wanda tsakaninka da Allah ba ka san diyanka shi to wallahi tun daga nan kama kanka wa ajiba sai an turu ma wani annabi ba kai da kanka ka tabbatar da cewa ba akan daidai kake domin duk wanda ke akan daidai na farko dai ba ya jin kunyar kowa yazo ya gane shi na biyu kuma yana fatan kowa yayi irin aikin shi am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al maut
kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al maut idh qala li bani
na'am
idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di
na'am
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq
na'am
wa ishaq ilaha wa
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون
نعم
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين
وجعلها
كلمة باقية من وجعلها كلمة باقية من
عقبه الله تعالى yana bada labarin annabi Yaqub tsuha ya zo mashi ya ga alamomin mutuwa sun zo annabi Yaqubu sai ya tattaro ɗiyan shi gaba daya ya masa tambaya ƴaƴana wai idan Allah ya karbi raina bayan mutuwa ta mi za ku dora bauta mu sai suka ce zamu bauta ma wato Allah da ka bauta ma Allah da iyayenka suka bauta ma Allah ta'ala ya kawo labarin annabi Ibrahim yayi da'awa ya bada rayuwar shi gaba daya wajen kariya akan tauhidi Allah yace waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi annabi Ibrahim kalmar tauhidi ya sanya ta kalma ce wadda take wanzajjiya a cikin zuri'an shi to haka ake so kowanne babba ya zamanto ya bar kyaukyawan abun koyi ga na bayan shi wannan yana ɗaya daga cikin wasiyata zuwa ga manya zuwa ga iyayenmu kowa tabbatar da cewa rayuwar shi bata zama rayuwar banza ba kuma wallahi ko kayi ko baka yi ba ko kana akan daidai ko baka akan daidai sai ka samu masu koyi da kai kai canka idan ɗiyanka suka yi koyi da kai akan shiririta kai canka idan na bayanka suka kalli rayuwarka su ma suka yi koyi da irinta bayan shi'una shi'ul fityana minna alama kana awwajahu abuhu amma dana alfata bihajan walakin yu'awiduhu tadayyun aqrabuhu wasiya ta biyu ya kamata duk mutumin da yake babban shekarun shi sun wuce 40 to ya zama dattijo nagari a wajen kokarin sulhun ta tsakanin duk matsala duk baraka duk tangarda duk rikicin da ya taso cikin fami a ce kana gaba gaba wajen kokarin gyara wannan a ce kana cikin mutanen da zuri'anku suna saurara maka in ka ji an ce tsakanin wani da wani a cikin famin ku babu jittuwa ko akwai matsala ko akwai wata ɗan hayaniya to baka da zama sai ka ga ka dinke wannan baraka wannan yana cikin abin da ya dace yana cikin ayyukan manya ya zama babba kullum kokarin sulhu kokarin daidaita tsakanin mutane zai yi amfani da gogewar shi da kwarewar shi a rayuwa da ganin yau da gobe wajen ya ga duk wata baraka tun daga famin shi har zuwa ƴan unguwa har zuwa al'ummar da yake zamantakewa ciki yana cikin aikin shi kullum kokarin dinke baraka kullum in yaji an ce tsakanin wani da wani babu jituwa to zai je yi amfani da girman shi da matsayin da Allah ya bashi a cikin su sai ya ga ya dinke wannan Allah ta'ala ya ce la khaira fi kathiri
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
الله يجي باب الهيري أتكين ديوة دك تكين غانا ورد متاني سكي سيدي وند تكين غانا ورسو أكوي أمرني da aikin alheri akwai umarni da sadaka akwai umarni da sulhun ta tsakanin mutane Allah yace fattaqullaha wa aslihu zata
bainakum
ku ji tsoron Allah ku yi kokarin dinke baraka wacce take tsakaninku Allah yace wassulhu khair
wassulhu khair
kullum sulhu alheri ne don haka babba da sulhu aka san shi ba a san babba da ƙara ma baraka girma in ka ga wata baraka kana matsayin ka na babba sai ka zo ka ƙara mata girma a girma ya ha wai raƙumi ya sha ruwan rijiya wasiyata ta uku zuwa ga manya shine ya kamata duk wanda shekarun shi suka wuce 40 to ya iya daukar responsibility wanda Allah ya dora mashi musamman mata gidan shi da yawa daga cikin manya yana cikin baraka su da tawaye su a rayuwa daga mutum radam masha Allah mutum iya mutum amma in ya fito waje amma gidan shi matan shi suna kallon shi macuci suna kallon shi azzalimi suna kallon shi mara tausayi suna kallon shi mara kula to wallahi in kaga a gidanka ba a yarda da kai ba to ya kamata ka tashi tsaye ka nemi hanyoyin da za a yarda da kai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khairukum khairukum li ahli mahi alheru shine mahi alheri a wajen iyalin shi sai manzon Allah ya ce wa ana khairukum li ahli kuma ni ne mahi alherin ku a wajen iyalaina ma'ana in matakka bata yadda da kai ba to akwai yiwuwar kai kinnan domin mata ita ce Allah ya kira sahiba a wajibi cikin alqur'ani dan ya tabbatar da cewa ne dan ya tabbatar da tahi kowa luzumtar ka da zama da kai zaka samu akwai daga cikin manya wanda in ya fito waje ya iya kiran mai dace a datsa mashi ya ci da shi da abukanin shi ya iya kiran mai tsire ya dauka ya tsire tsire cikin bakin shi ya iya kiran ka ya iya bada kuɗi ayi shayi ya iya komi amma gidan shi in matar shi tace tana neman bukata ta dala 20 sai abu ɗayin dambe wallahi cikin baraka da tawaya da tangarda da manya suke fama da ita akwai rashin kula da gidaje yanzu in kaga wani ya dage yana kula kai ba ku kula ba ma irin waccan ta duka duka ka dauki ma example kin abincin gidan shi kadai wallahi wani ba kyau abu duk wanda ya aure auren ya wuce shekara 10 to da wuya ka gani 100% yana ba ciyarwa muhimmanci to shi kuma wani aka ce ciyarwa sai ya dauka kawai shine kawo buhun masara da an zo ana zargin shi kan ciyarwa sai ce ni in aje gida na billahi lazi in ba a tar da buhun masara ba ko yanzu akwai wanda ko fasa shi ba a yi ba sai aka yi ne buhun masara waye ce ma haka nan ake nimi ciyarwa to tsaka shi yawanci irin mazajen da suke kai buhun masara gidansu in suka ga ya kusa karewa su zo su kara kawo wani bayan shi yawanci ba su cin abincin gidan sai ga shi waje yake cin abinci me yasa ai kamata yi a ce in dai kai miji ne na kwarai to ko dankali ba ka ci a waje wallahi duk abin da zaka ci to a ci shi gidanka amma shikenan sai ka je ka baro su da tuwon masara da miyar yaudo kai kuma ka je a tarda ka kalkashin wata ruwa an buga ma kwai ko an gyara ma ardebur kana ci kunnan kana motsi kuma karshe ka dawo gida kana gyaran murya kai ne uba kai ne oga kai ne dai katan matuci wanda bai san haƙin iyalin shi ba ya kamata duk mai aure ya tuno cewa maccan da ka dauko ka kawo gidanka amana ce aka baka alqur'ani ya kira aure da misaqan ghaliba alƙawali mai kabri mai girma to wallahi yanda kake son ka ji dadi matar ka ma tana buƙatar ta ji dadi yau in ka fito waje ka ci nama tsakaninka da Allah ita wa zai bata nama yau in ka fito waje kaga dankali kaci kaga awara kaci kaga aya kaga wane ne tsakani da Allah ita bata da buƙatar wannan to ya kamata duk mai aure ya dora wannan lissafi yanda zan zo in ga wani abu ya burge ni ni a matsayina namiji wanda yake fita waje to mata ta wadda ita ba inda take zuwa saboda biyayya saboda ni ta zauna gida kuma musulunci ya sa mata doka ba ta da izinin ta fita sai da yarda ta to yanzu ita ina za ta ganin wannan ta sai ba ta sai da komi ba ta sana'ar komi ba ta da kuɗi sai wanda na bata amma kuma tare da haka ni zan huta in ci abinda na ga dama in sha abinda na ga dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yana daga cikin haƙin iyalinka an tut'imaha idza fa'imta ka ciyar da ita idan ka ci ka tuhatar da ita idan ka tuhata dan uwa a bangaren daukar dawainiya da nauyi na gida mazaje da yawa sai sun sha kashi ranar alkiyama wallahi akwai maza da yawa wanda in suka hadu da Allah sai sun hidau buguwa saboda sun zalunci matansu kawai in kaga yana habba habba wajen hidima da mace to amarya ce sabon aure amma da an dauki shekara 1 2 kawai shikenan ya mummuke ta sai zancan wata yanzu ita wannan ko ta ci ko katta ci ko ta yare ko ta mutu oho ba abin da ya dame shi da sauke nauyi za ka ga abin tausayi sai ka tarda mai gida ya ki mutuwa balle a balle ONG ta marayu ta dora taimaka ma ɗayan shi amma wallahi marayun gari sun yi ɗayan shi gata ina unhwane irin wannan namijin ba gwamnati mai mutu ba a san marayu don Allah manya waɗanda suka san ba su iya ɗaukar nauyi na ɗayansu don Allah su yi haƙuri su mutu akwai ONG da yawa wanda suke taimaka ma marayi yanzu in aka ce sallah ta matso sai ka tarda wani marayi waccan ONG ta ba shi kwamfalan kaya waccan ta ba shi kartan maka waccan ta ba shi kaza shi kuma wanga uban ya ki mutuwa balle a lissafa dan shi cikin marayu shi ma a bashi kuma ya ki mashi shi yasa wani mai hikima yace laysal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dalila fa asaba bid dunya al hakimata minhuma wa bi husn tarbiyati zaman badila inna al yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula yace ai ba maraye bane wanda ya huta da duniya ya mutu ya bar dan shi wannan dan ba shi bane maraye na gaskiya yace manyan marayu cikin al'umma sune wanda ga uban amma uban kwabo ne gaban za duk abinda ka san ana cewa uba yana madan shi wallahi shi ba yake uba na kirki yana kokarin ya ga ya san ga dan shi yayi karatun boko to shi da kanshi wani irin bokoko ne dan yayi boko ko kan Allah sa yayi oho uba na kirki yana kokarin ya ga dan shi ya karanci addini wallahi tallahi in dai sai malam galho ya kai dan shi makaranta dan ya koyi addini ko to dan shi ya jima bai mutu bakin jahili ba bai kaiwa ka san abin mamaki akwai wanda ni na gani da ido na bai kai dan shi makaranta ba uwai tana jin zahi duka ɗiyan unguwa suna zuwa makaranta amma banda ɗiyanta wata rana ta tattala ta yi kokari ta dan samu abin da ta samu na kudade sai ta dauki ɗiyan nan ta kai su makaranta ta biya musu ko da ƙarshen wata ya zo tsarin makarantar nan shine a ƙarshen wata dole sai an ba da dala 20-20 wai sai aka turo ɗiyan su je su karɓo kuɗin wata dala 20-20 da uwar ta gaya ma uban wani kaga yaran nan ka ji kai su makaranta dina tattala na samu na kai su to dan girman Allah ka ba su 20-20 su je su kai in ba haka ba koro su za a ka san me yace yo ina ruwa nawa ni na ci kai su dan Allah yanzu ga uban shi ba bai kai ba amma wai yanzu ita ta kai su wai har mallai hinta yake gani wai ina ruwan shi ai ba ni nace ki kai su ba kenan an jima ba a koro su ba yanzu wannan uban irin shi wai sai ga kuma wai dadi zai ji aka ce dan shi ya harrace Qur'ani sai ga ya zo yana daga hamata yana daga hanci yana wallahi dana ne dana ne Jafar ko ni ma haje shi yau da ka haje shi sai aka yi duk abin da ka san ana mada wallahi tallahi wasu uwaye ba shi baya kula da tuhahin shi ba abin da ya dame shi da abincin cin shi ba abin da ya dame shi da suwaye abukan shi ba abin da ya dame shi da tarbiyyar shi ba abin da ya sha mai kai shi dai kawai abin da ya sani kawai wannan yaron dan shi ne akwai uwaye wanda wato sai kai mamaki kamar dai su haihuwar da suka yi saboda haka ɗan uwa wato abin da ya shahi ɗaukar nauyi wanda Allah ya dora ma iyaye na tarbiyyantarwa na ciyarwa na kai makai ƴaƴan su makaranta da kuma bibiyar karatun ƴaƴan yana daga cikin wannan wasiyar ta kai tsaye da responsibility na gidanka kakka yarda ka kai danka makarantar boko kadai ya kamata in ka kai danka makarantar boko to ya zamanto yana karatun addini abu na uku kuma ya zamanto ka samu wani dan lokaci wanda kake koya mashi sana'arka in kai manomi ne kakka yarda danka ya taso har ya girma bai iya noma ba in kai madinki ne tela ne ka koya ma danka koda university yake ka koya mai tana yiwa wannan karatun na university ba shi zai taimake shi ba amma dinkin tele taimake shi a rayuwa in kai wato majamin fata ne ka koya ma danka yanda ake jimar fata idan kai kafinta ne bayan ka kai danka ekwal to kuma ka dage ka koya mai wannan sana'ai taka in kai dan kasuwa ne bayan ka kai danka ekwal kuma ka dage ka koya mai kasuwanci musamman ma yanzu a rayuwar mu ta Niger wallahi muna buƙatar iyaye masu wannan lissafi saboda iyaye da dama sai su ce ai wani ekwal yake ni ba nisan ana takura mai shi tunda ya taso gidansu kowa noma yake amma shi sai a hana shi noma wai a ce ekwal yake to masu irin wannan lissafin ƙarshe ɗiyan ladama suke yi su dora jin ina ma da a ce su ma uwayensu sun koya musu noma ba daidai bane kare na sana'arka ko aikin ka wanda da shi ka ci da uwar shi ka ci da shi ka kula da shi har ka zama abin da ka zama to abin da ka san shi kake a rayuwa to kakka yarda a ce dan ka bai iya shi ba Bahaushe yake cewa kyawun da ya gaji uban shi dan haka daidai ne abin da kake yi na sana'a ko wanda shi ka dogara akan shi wajen gina rayuwanka to wallahi ka koya ma danka shi saboda yanzu ƴaƴan naku sai su yi boko tun daga primer har su je university har su yi doctora su kare amma karshe sai su dawo su yi zaune ba su san abin da za su yi ba wallahi inda ka koya mai dinki ya taila da yanzu shi ma yana nan da taila shi bai zaman banza ba inda ka koya mai jima fata ya kai majemi da yanzu yana nan yana jimar fata inda ka koya mashi kamun kihi da yanzu yana nan yana kamun kihi ya kai mai kamun kihi inda ka koya mashi sana'ar ka kirar ka wanda ita ka kware ita ka iya magini ka koya ma danka gini dan haka duk wanda Allah ta'ala azurta shi da da kai yarda a bar dan shi a cikin hagen nan guda uku hagen karatun boko hagen karatun addini hagen koyan sana'ar hannu ko kuma aikin da shi ya iya sannan iyaye ya kamata kowa ya dora tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku sai an yi maku tambaya akan kiyan da aka baku ya kamata mu dora tuno wannan hadisi menene ma'anar makiyayi ka in kana son ka san fasara wannan hadisin ka je ka kalli makiyayi kawai in kaga makiyayi izauna kai ta kallon shi duk abin da ka ga yana yi da dabbobi to haka da ake son kai da diyanka makiyayi in yana taho in ya koro dabbobin shi in wata tashafana yake zuwa yake ya taro ta dawo cikin ƴan uwa to so ake kai ma diyanka in su bakwai ne sai guda kaga yana son ya zama dan gwaita ko dan iska ko dan ragaita to kai iya kokarin shi sai ka dawo da shi akan tafarkin ƴan uwan shi makiyayi idan yana tahiya da dabbobi yana zaben wuri mai ciyayi mai kyau wanda ya dace ya kawo dabbobin su ciko to so ake kai ma ƴaƴanka wanda Allah ya baka amana kullum ka zaba masa inda ya kamata su yi rayuwa ka zabi école wanda zaka kai su ka zabi makaranta wanda zaka kai su ka zabi duk abin da za su yi har abukai ka zaba masa abukai wanda ya kamata su yi abuta da su makiyayi idan yana tare da dabbobin shi sai guda ta fadi ba ta da lafiya sai ta kora sauran ya barta ko ya tafiyan shi haka yake a daukar ta yake yi watakilan ma sai ka gamta saman ka hada shi kenan yanzu ita tana buƙatar kula sama ga sauran saboda mi saboda takare saboda mi saboda ba ta da lafiya to haka nan ne ake so kai ma cikin iyalin ka duk wanda ya kwanta bai da lafiya kar ka yi watsi da shi in kai watsi da shi to ka saki kiyan da Allah ya baka dole ka ne in kudin ka za su karewa wajen ka ga ka mai magani haƙƙi ne amana ce nauyi ne mas'uliyya ce kai iya kokarin ka wajen ganin cewa baka yi watsi da wannan yaron ba kasa akwai masu tunanin banza wai sai aga yaro wai in ciwo ya kai alamun ana ganin anya ya tashi wai ba a kashe kuɗi kan wannan ciwon inda ma za ka gano tunanin banza ne wasu ubansu ne kwanci ubansu wanda ya haife su ko uwansu wai amma sai su dora shawara kai wannan hababi kamata ba wai likita ya ce sai an yi allura sai an yi waye an lissafa an ga sai an kasa jikka 20 sai ga wani yana kai haba ayi hakuri da azu ayi ta kashin kudin nan wannan ciwo ciwo ne irin na girma dai kai ayi hakuri ya ida a ka ci amana uwarka baka kyauta ba uwarka koda daga lahira amma telefon an ce yau za ta mutuwa to in kana da damar kashe mata miliyan guda akan ciwon ta wallahi tallahi babu asara cikin wannan ga wanda ya san komai ake ce ma uwa domin wanda ya san zakin hura shi yake zuba mata nono yaushe za a ce wannan ubanka ne wanda ya haife ka ko kuma wannan uwarka ce wadda ta haife ka wai ka dora ganin asara ne a kashe dukiya akan yi mata magani to naji idan yau za ta mutuwa amma sai aka mata magani ciwon da take ji da radadin da take ji da ya kai Sunday grade amma dalilin maganin nan sai ya dawo suwasan ta samu dan sauki ko to kamata ya koda ta mutu kai kamar Allah godiya baka yi watsi da uwarka ba ba a yin watsi da da ba a yin watsi da uwa ba a yin watsi da wayannan kuma wanda ke da hankali tsakanin iyaye ko iya duk wanda ya mallaki dukiya ko da za ta kare kaf a wajen hidimta ma danka don Allah asara ce kai ibada ce kai in kai musulmin kirki ne to kai da inda dukiyar ka za ta karewa wajen kula da wani ciwo da Allah ya dora ma mahaihiyarka me matsala cikin wannan me matsala ayi matsala ma in kana da hankali shine a ce mahaihiyarka ta mutu Allah ya maka budi kai arziki wallahi duk mai hankali sai ya ji takaici a ce yau ga ka kana da arziki da rayuwa tana maka kunci amma yanzu gashi nan Allah ya maka budi sai dai ma ka tallafa mu wasu amma iyayenka suna kasa sai ka ji mai hankali yana jin takaici kai ina ma da a ce uwata tana nan in nuna mata gata rayuwar da nayi tare da ita na taso gidan nan cikin kunci ba abincinki sai dai ta yi hakuri ta bani nata ita ta kwanda yunwa ina ma da tana gaba nan yanzu in nuna mata cewa ta haihu da ina ma da ina tare da ita yanzu in ji yadda ita dadi wallahi wanda Allah ya bashi dukiya kuma iyayen shi suna da rai wannan Allah ya mai wata ni'ima kuma ya hore mai wata hanya ta shiga aljanna sai dai in yayi wasa dukiyarka ta kare gaba daya in dai kan iyayenka ai bisa kan iyaye babu asara ina tabbatar ma da wannan to eh wato abinda nake akan shi shine iyaye su rike amana wanda Allah ya ba su sannan su san da cewa kiyo ne Allah ya ba su makiyayi baya zuwa tsakiyar daji dajin da ke da kai kuraye da zakuna da manyan namun daji sai ya zo ya jawo tumaki sai ya kawo nan wurin kawai sai ya koma inuwa ya ta kwana ya kyale su don Allah idan kai uba ne Allah ya baka ƴan mata kuma har sun balaga sai kai ko in kula da su baka damu ba ina ramata take tana gida ko ba ta gida oho baka damu ba ina take zuwa baka damu ba so waye abukanta baka damu ba da sha'anin rayuwanta wallahi kai kwatan kwacin makiyayin da ya dauki kananan busashe ya shiga cikin dokar daji wanda ke da kai namun daji ya aje sunan ya koma inuwa yana ta sharba kwana wa marra aghana man fi ardi masba'atin wa nama anha tawalla ra'ayha al-asad wani mai hikima yace duk mutumin da yake kiyan dabbobi kananu ya shiga cikin dokar daji mai namun daji kuma yayi kwana ya bar su to zaki zai mai kiyan dan haka wannan ƴan matan naka su ziko za su tarbiyantar ma da su tunda kai ba ka da lokacin tarbiyantar da su su ziko su kebi wato gayu ƴan gwaita masu tulin gashi bisa kai masu daga hanci sama masu daga hamatta sama su za su kula ma da tarbiyyar tunda kai baka iyawa wallahi sai sun yi maka yanda kaga duk mutumin da yaje ya kai kananun butashe cikin dokar daji to kamar ya ba namun daji kula da su ne ko to kai ma irin wannan rayuwar ta wanda ke da kai ɗan gwaita kuraye masu jin yunwa matsananci yayyunwa ne ma suke kullum suna lalabe cikin duhu ma balle sun samu ga haske suka gano cewa kai uba ne malam zuru wanda bai damu da diyan shi ba bai damu da gidan shi ba wai saboda bartaya da lalacewa uba ne zai zo ya shiga gida ya ga diyan shi tare da wani katu katan nan ba ustazu bane katan nan ba wannan yau ko ustazu ne ana barin shi da ita yanzu ka dauka ustazu ne sai ya ce bulugul marami ya zo ya koya mata shafi na dare in kai uban kirki ne ka bar shi ya koya mata bulugul marami kowar gida to balle wai kato ne hira ce yazo wai sai ka ce to jummala in kun ida ki rihe gidan ni dai na shiga la ilaha illallah an yi uban banza ne wai kai zaka taddade yakka da kato kato wanda babu ma ruwan shi da Allah watakila ko sallah ba yayi tare da diyakka budurwa balagagga wai sai ka ce mata to jummala in kun gama ki ja kofa ina ai har an gama shakuwa ka hatani Allah ta'ala yi mai rahama yake cewa la taturukan ahadan bi ahlika khaliyan fa 'alan nisa'i taqatulul ikhwan inna ar-rijala an-nadhirina ila an-nisa mithlu al-kilabi tatufu bil luhumani in lam tasum tilka al-luhuma usuduha ukilat bila 'iwadin wala athman yace kakka saki kabar iyalinka kakka saki kabar iyalinka tare da wani mutum daga shi sai su a yace kaga maza masu kallon mata masu zama fada ba abinda suke sai kallon ƴan mata ko kuma waɗanda ke kai da kawo su ce hira ce suke yace to misalin su kaman misalin karnuka ne wanda suke kewayen tsokan nama ka kaddara nan cinyan nama ce aka aje sai karnuka suna ba a biyar me suke ni dauka za su canye kyauta to shikenan kai saboda kai ne shugaban malam zuru na duniya shi ne ga dayyaka da kattan suna gosulowan gai zuwan gai tahi ka dora wallahi barira Allah mata harin jini abun hanya sha Allah sai ga mai mota ya tahi mai moto ya zo harin jini zaka ga harin jini a gaba wasiya ta ta hudu zuwa ga iyayenmu dattawa manya shine su dagargaje su dage su boke su daura damara wajen neman ilimi wallahi ilimi yahi gaban a ce an bar ma yara ba gaskiya bane dan ka kai shekara 40 ko 50 ko 60 kace wato bakinka yayi tauri a qur'anin bakinka yayi tauri wajen karantawa to in bakinka ya tauri wajen koyan qur'ani sai wajen me yayi laushi kenan a idan karatun boko an ce ba a yarda ba manya su yi don wallahi ko karatun boko in dai akwai damar yi kuma baka yi ba tun kana yawo wallahi ka tashi kai shi ilimi ba a mai girma ba tsuha mu ne nan Niger muke da tsarin nan na banza cewa wai da ka wuce shekara 7 ba za ka yi boko ba kaje ka ga sauran kasashe in haka ake ilimi ko na zamani ko na addini ko na rayuwa manzon Allah yace al-hikmatu dallatu al-mu'min ko kuma ta hikima ce ita ma hadisin bi inganta ba ko hikima kamar matsayin batacciyar dabban mai imani take anna wajadaha fa huwa ahqu biha duk inda ya same ta to shi ya cancanta da ita saboda ka bari wa kana musulmi a ce a rayuwanka kai baka da wani lokaci wanda kake zuwa makaranta haba ta tizo ce irin rayuwa ce yanzu in nayi tambaya ana kowa ya san amsar ta don Allah tambaye ita ce ina ne hanyar aljanna waga hanya ce zamu miƙewa har mu kai aljanna ko waga ce wata kwana ce anan gidan rimji in mutun yana son ya tai aljanna wata hanya ce yake bi hanyar makaranta inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya shiga wata hanya yana neman ilimi to Allah ya saukake masa hanyar zuwa aljanna da wannan hanya ashe in aka yi tambaya ina ne hanyar aljanna sai mu ce hanyar neman ilimi duk mutumin da ya kama hanyar neman ilimi koda sauran awa guda ya mutu ya shiga neman ilimi wallahi tallahi ya mutu yana bisa hanyar aljanna sai samu ba maganin cewa akwai retar a wajen neman ilimi na addini ba retar in kai ka hahi mutanen gidan rinji kaf to ka fara shawara daga yau ka fara karatu in ka fara karatu radda ka fara karatu ran nan ne ka kama hanyar aljanna kuma yanzu tsakani da Allah Allah ya tado ka a alkiyama cikin gayyar dalibai wanda suka fara neman ilimi shi ya hidadi koko a ta tado ka cikin gayyar jahilai in ho kai kanka cikin jahilai ranar alkiyama wuta Allah zai kai ku Allah bai halicci aljanna ba dan ya sanya jahilai cikin ta kenan in haka nan ne ya dace a ce dan na girma ba ni karatu a Ali ibn Abi Talib yake cewa talabul ilmi min al-mahd ila al-lahd shi neman ilimi tun daga cikin tsumman goyo ake fara shi har sai an shiga kabari idan ka ji ana watso kasa da feluna sai ka dai kai ne kwanta cikin kabari to ya isa ka daina neman ilimi daga wannan lokaci amma matukar kana shedawa kana da sauran numfashi to ya kamata kai kwadayin sanin abinda baka sani ba musamman ma cikin sha'anin Allah kullum kana buƙatar ka ƙara sanin Allah kullum kana da buƙatar ya ishe ka ka gano cewa hakka mutu baka sanin waye Allah malamai suka ce duk mutumin da yayi sabon Allah to jahilci ne yasa yayi saboda ayar qur'ani haka ta faɗi ya'maluna sayyi'at bijahalatin ko suna aikata munanan ayyuka da jahilci kenan shi sabon Allah ba a yin shi sirri jahilci kamar yanda bautar Allah ba a yin ta sai da ilimi. Saboda haka ɗan uwa, yana da kyau mutum in dai ka kalli kanka ga cewa shekarunka sun tahi, to karka yi wasa da damak. Ka fara ko shekarar ka ɗari nawa ce, ka fara neman ilimi. To neman ilimin nan magana akan shi tana da haɗi, amma za ka samu dattawa iyayenmu suna kafa hujja, shedan yana zuga su, suna cewa mu karatu kuma yanzu ai sai dai mu bar maɗiyanmu, me yasa baka bar musu neman kuɗi ba? Ka je duk wata kasuwa da ka sani ta ƙauyuka, sai ka tarda tsoho ɗan shekara 60 cikin rana, wallahi wani tsohon ma za ka tarda jarin da ke ga hannun shi gaba ɗaya bai wuce jika biyar ba, amma duk ranar da ake sai ta ƙare kanshi. Ka tambaye shi dattijo, me yasa kake shan wannan wahala da wannan shekarun naka cikin rana? Sai ce maka neman halalle niki, yayi daidai ko bai daidai ba? Yayi daidai, domin ne hankali shike neman halal. To amma shin neman kuɗi shi yake da gata sama ga neman ilimi? Neman kuɗi shi ne yafi cancantar a ba muhimmanci sama ga neman ilimi? To wallahi yana da kyau, yana da kyau duk wani mutum wanda ya san kai ko da ka yi kowa karatu a gidan rumji kuma shekarunka sun ja, to ya kamata a ce kana da inda kake ƙarin ilimi. Shi ilimi kamar da na faɗi bai da ƙarshe. Shi yasa aka tambayi wani mai hikima, wai wane ne yake da ilimi gaba ɗaya ya san komi? Sai ya ce dukkanin mutane. Yake ni, saboda babu wani mutum guda wanda ya tattara ilimi gaba ɗayan shi. Fa kulli man yad'i fil ilmi falsafatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiya. Abinda ka sani dan bane guda, abinda baka sani ba kullum duk karatun mutum ko wallahi abinda bai sani ba yahi abinda ya sani yau. Wasiya ta biyar, wasiya ta biyar, ya ku manya, ya ku iyayenmu dattawa, ya ku magajiyanmu, ya ku wanda shekarunsu suka haura wa 40, ya kamata ku zama bayin Allah masu kira zuwa ga Allah a duk inda kuke. Ba a yarda ba a samu musulmi wanda a rayuwar shi shi baya kiran mutane zuwa ga Allah, ba a yarda ba. In police ne kai, ya kamata cikin aikin ka na police a ce kana kwadaitar da wasu su ƙara gyara alaƙar su da Allah. In jandarma ne kai, in soja ne kai, in ɗan kasuwa ne kai, in makiyayi ne kai, idan makeri ne kai, idan kafinta ne kai, koma me kake yi a duniya a wajen sana'arka da wajen harakarka, ya zamo addinin ka yana da ƙarfi a zuciyarka, kuma kana ƙoƙarin kwadaitar da wasu, domin Allah ce ma annabi yayi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ka ce masa wannan hanya ta kira zuwa ga Allah hanya ta ce ni annabi, ana wa manittaba'ani ku, ni da duk wanda ya bi ni. Ashe in dai kai ka bi annabi da gaske kai mabiyin annabi ne, to ba in ka ga dama bane dole ne a same ka cikin harakokinka akwai jawo hankalin mutane zuwa ga Allah. Kiran bayin Allah zuwa ga Allah aikin shugaban kasa ne, aikin ministoci ne, aikin diputoci ne, aikin sojoji ne, aikin jandarmu ne, aikin polisai ne, aikin ƴan kasuwa ne, aikin ƴan kabu-kabu ne, aikin ƴan takasi ne, aikin ƴan adaidaita ne, aikin samari ne, aikin dattawa ne, aikin maza ne, aikin mata ne, aikin duk wanda ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi Allah. Amma in kai pastor ne banda kai, kasan wani shi in ka tarda shi a biro ka gaya mai Allah ma, sai ka jana gaya ma bakan magana, to wannan fa ba harakar Allah bace. Wani ma in duhun kai ya kai duhun kai sai ka jana, to kasan ita ne sharfi laika ce, kai ta hikonkon banza wai kana gwada mai Allah, kana tuna mai Allah, wai shi yana kama hujja da cewa yo inni sharfi laika ne, kai ma laika ne kai ni sharfi laika, amma ɗan Niger gaba ɗayansu suna nan akan islamic. Don haka rayuwarmu mu ƴan Nijar muna yin ta ƙarƙashin hasken musulunci. Ita Nijar ku bar ta ta zama layika, ta zama layika har zuwa ƙarshen duniya, amma mu dai ba layika bane. Don haka ya kamata a ce musulmi duk inda yake, to cikin tsarin rayuwar shi akwai yanda za ka yi ka kira mutane zuwa ga Allah, musamman ma in kai likita ne, musamman in kai likita ne ko babu wanda yake da saukin da'awa kuma da'awar shi take da tasiri kamar likita. Sai in kai likita ne cikin aikin likitancinka baka kiran mutane zuwa ga Allah ai ka kwarsa. Lokaci bai isa in kawo tarihuka da dalilai. Amma a tarihi mun san waɗanda suka yi amfani da likitanci suka musulmantar da mutane da yawa. Wallahi wani mutum gari guda gaba ɗaya ya gabace ya karɓi musulunci saboda likitancin shi. Na haka in kai ko ruqiyya kake ya kamata a ce cikin ruqiyyanka kana kiran mutane zuwa ga Allah. In za ka warkar da mutum sai ka gaya mai dokokin Allah ya tsare kuma ka kwatanta mai wallahi tallahi ba kai bane mai magani. Kai Allah ne kake roƙo ya bashi lahiya kuma gwalgwadan alaka shi da Allah gwalgwadan yanda yake gaugawan samun lahiya. Ba a ji ka ba kana ta kuri gidajen radio kana ni billahi allazi aljani ko ibritu ne in dai muka haɗu sai ya gane kuran shi aljannu tsoro na suke ƙarya kake. Ba maganin kwarai bane da kaji mutum na wannan kurin wallahi kan baka shi wajen shi. Magani na gaskiya musamman in irin na musulunci ne to bayan Allah ne suke yin shi tasiri kuma gwalgwadan tsoron Allah ka gwalgwadan ya ake ganin irin wannan masu kurin sai ga an dauki mutum mai aljani an kai ne amma ƙarshe abin ya zama kokowa. Ana kahuta yana ba ni hita ba ka hita ko ba ka sanna ba ai ta gumurzu wallahi ke hita kuma in ma ya hita to yana nan busa katanga da ya ta hita sai bi shi. Wasiya ta shadda kabar da ida tunda dazu ka ki bari ida. Wasiya ta shadda cikin manya akwai waɗanda suke cuta ɗan yara. Dalin shine hana aure. Kai matsayinka na uba da yakka ta balaga ta wuce shekarun balaga tana son aure kamar ta kasa kanta amma wallahi saboda kunya da Allah ya halicci diya mace akai ba ta iya gaya maka sai kai ta cewa ina ai maralliya sai ta yi karatu din ka gaya wannan magana shi take kamar ta dauko mashi ta saka ma ga ciki kai kuma shi kake wani abin kwarai ne kana ta maimaita a gaban ta ina ai maralliya sai ta yi karatu ta mutsu billahi lillahi. Wallahi wasu uwaye inda za ku je a sirrance ku tura wasu su yi hira da diyanku sai kun je irin takaicin da kuke barin su ciki na jinkirta musu aure wai me yasa wasu manya suke jin dadin su bar diyansu ba aure. Diyakka ta yi shekara 25 amma yanzu ji kake kamar wata jaririya ce baka ma sa ranar yi mata aure ba kaga wannan bartai kaga wannan lalacin kaga wannan shirman kaga wannan sabon Allah daga baya ne yazo da Niger ba haka muke ba wallahi. Ba wai da ta nesa ba ko ni da ke dan yaro ni na san lokacin da wallahi anan kasai duk wanda diye shi ta kai shekara 12-13 to ya fara nema mata mijin aure. Diyakka ta kai shekara 15 da baka mata aure ba ai ka fara tunanin ta ma kwantai wancan fa shekara ta 15 yanzu shekara nawa dattawa sai ga suna mamaki a ya kamata a hada ta da wani. Wai amma yanzu wai saboda Yahudawa sun zo sun nuna mamu wai ba aure sai dizuitan mu kuma sai muka heme kora shafawa yanzu dizuitan kin ma ba zancan ta ake ba kawai yanzu mutumin da diye shi ta kai shekara 18 wallahi tallahi wani kallanta yake wata yarinya karama shi kuma da zai ji hirarrakin da take da abukaninta da zai ji irin bala'in yanda jikinta yake matsa mata na sha'awa. To naji in kake mata aure kana iya cire mata sha'awa ne ita fa sha'awa da kake gani da Allah ya halitta ta cikin jikin mutum wallahi in ta motso tana wuce imani in kana da imani ko tsoron Allah to tana hin karfin imaninka sau da yawa in sha'awa ta motso karfin imani bai iya tsaida ta ko ya tare ta sai ta kai mutum ga aikata banna daga baya sai imanin ya dawo ba daidai bane. Al-Qur'ani ya hana iyaye su hana diyansu aure. A cikin suratul Baqara Allah ta'ala ya ce wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kar ku saki ku hana su aure matansu in su aure mazajansu idan dai sun yarda da mazajin tsakankanin su. Kuma har Allah ya ce wa'azi ne yake. Allah ya ce wasiya ce. Allah ya jinjina maganar ya nuna yin haka shine ya zama alheri. Diyakka ta balaga ta isa aure wani saurayi yana son ta kuma ka yarda da shi kawai aura mashi a wani sai ka ji ya ce ai karatu take sai ka rasa me karatu wanda take ita fa in an rabobi ne tam ta 64 take zawa amma kuma ya dage wai karatu take to ko ma tana karatu karatu yana hana aure ne ba yanzu na gama cewa ba karatu ba a kare shi a mutu amma ta auren ta ci gaba da karatun mana inda gaskiya ne da yawa daga cikin iyaye suna zalunta ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata da hujjar wai karatu suke su ki masa aure daidai lokacin da za su ci moriyar aure saboda lokacin harkon balagan nan in aka mudi ya aure lokacin nan ne take cin moriyar aure amma yarinya sai ta kai shekara 30 kaga an jawo ta wai budurwa ce taka ta tana jin kunya abu wai budurwa ce nan kwana nake ganin wata budurwa wai shekara 35 an jawo ta tana taranga da kuka za a kai ta gidan miji kai saka jibin irin kukan nan ne na ƴan mata irin nada ita kuma kuka ne na yanda hatta kai ga sarewa game da samun aure amma ashe ita ma za ta samu auren nan sai tana kuka tana yanzu da ni ce yanzu na samu aure sai ta fashe da kuka tana tuna yanda abin ta sare ashe dai da rabon za ta yi ita ma wasu sai su kama hujja da cewa wai a wallahi akwai iyaye da dama wanda suna kin aurar da ƴaƴansu ne saboda kwaɗayin abin duniya wanda yazo neman auren ba a yadda da tumbin shi ba ba mai tumbi bane kuma ba mai mota bane don haka abba a masa aure ko to ya kamata uwaye su ji tsoron Allah banda wannan aya a suratul baqara a cikin suratul nisa'i ma sai da Allah ya ƙara maimaita kwatankwacin haka ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarithul nisa'a karha sai ya ce mi wala ta'duluhunna kuma kar ku saki ku hana su aure saboda kwaɗayin abin duniya saboda ku samu kuɗi kasan wani waidi yace ta yi karatu yanzu ta dan fara aiki in yin mata aure dan sadar da ke shine take dan cirawa tana bashi kam Allah wadar naka ya lalace kai yanzu duk girman ka da tizo gaba ɗaya ka dogara ne ga abin da diyarka za ta baka to ai ka girma ya fadi barra kuma ya sha ruwan rijiya wasiya ta bakwai kamar yanda ba a son babba saboda Allah ya bashi responsibility ya cutar da diyar shi ya hana ta aure to haka nan ne kuma wasiya ta bakwai shine iyaye manya magajiyai da wanda haƙƙin aure yake ga hannunku ku daina cilastawa ƴaƴanku auren wanda ba su so musulunci bai yarda ba ka aurar da diyarka ga wanda ba ta so akwai iyaye wanda har yanzu da kake ganin an bari to akwai iyayen da haka suke in ya ga wani mutum yana da maiko sai ya laka mai diyar shi ta yarda ko wata ma in tace bata yarda ba sai yazo yana murza mata gashin baki ta naji an cewa baki yarda ba da hukuncin da nayi to ko mutuwa zaki billahi allazi la ilaha illa huwa alhaji dan barto sai ki aure shi shi kansa alhajin ya san ba ta san shi amma wallahi sai ya allika saboda ni saboda yana da kudi shi yana ganin haraka ita kuma tana son ta kace mai kasuwa to musulunci ya haramta ka cilastawa diyarka cewa sai ta auri wanda ba ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba a aurar da jawara sai an nemi umarninta ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta haƙƙinta ne in tace ba ta so ta zauna a musulunci in ma ka cilasta ta auren aka daura ba da yaddanta ba wallahi wannan auren bai dauru ba domin cikin sharadin daurin aure dole sai da yardar wanda zai yi aure ko namiji ko mace duk wanda aka cilasta shi aka ji aka daura aure wallahi an daura banza bai dauru ba a musulunci dole sai in ya yarda anan ne nake so in ƙara nuna mama hatsari ke da kai mai girma domin da yakka rayuwar ta ce ta har abada wata ƴar takaitaccen kissa wanda ba wai shafa labarin shuni bane nan cikin ƙauyukan madarin hatafa uba ne ya madiye shi auren doli ba ta so ƙarshe ta yi hakuri saboda da'a irin ta ɗiyan da ta saurara ta je ta zauna da miji aka ana nan zauna tana hakuri har Allah ya ba su karuwa ya haihu da ita wata rana wai mijin ko da ya shigo gida yayi zaune bisa kujera sai ya kalli maccen tana gyara abincin da za su ci shi kuma dandan da suka haihu yana rarrahe nan cikin tsakar gida sai ya ce wance tace na'am yace wai kina tuna cewa auren nan da aka yi ba dan kina so ba aka yi shi sai ta fasa sanhoi ta tashi tsaye tace yau ka aza ko na yarda ne yanzu ai yanzu ina nan bakana kawai zaman da'a ne da girmama iyayena nake yi da kai amma wallahi tallahi ba ni kaunarka kawai sai ya hoshe da dariya shi katan ya fashe da dariya yace haba wance kuma zancan ba kiso ai ya kare dibo wancan dan da Allah ya bamu yanzu sai ta tashi ta dauko wannan dan ta wulwula ta wulwula ta wulwula ta rabka shi ga katanga dan nan ya mimmike kamin ka ce miran shi ya huta ita kuma sai ta aza hannuwan ta bisa kai ta kumta ihu iya karhinta wayo ta wayo kanta ga mijinta nan ya haukace ya kashe mata da kuma yana shirin kashe ta ita ma wannan bawan Allah da ya ishi ya buga wani tagumi kamin ka ce mai mutane sun cika gidan aka zo aka taddada gashi ya mummike ya mutu ita kuma uwa tana ta kururuwa an kashe mata da shi kuma malam zuru yayi tagumi sai a ce kai ke ka kunne shi ka kuma ya kashe aje a kira iko karshe dan da na aka kira jandarmu ko da jandarmu suka zo suka daure shi aka same anku aka maka shi mota aka tafi da shi suka yi ta tambaye suka mai ba tambaye duniyar nan da ba a mai ba ti tambaye da aka mai sai ya ce a kawai sai Allah a tambaye shi ya ce a kawai sai Allah karshe bawan Allah nan haka aka kai shi kotu alƙallai suka yi da shi ya gayya aka yace a wannan lamari kawai sai Allah karshe aka kai shi aka rihi gidan kasu haka yayi ta zama shekara da shekaru duk an dauko shi an binciko dosan shi aka zo da shi kotu har sai da wannan baiwa Allah ya kai aure wani gida ya zama duk in za a yi shari'a sai ta zo tare da sabon mijinta kotu shi kuma yana can cikin azaba da an kawo shi daga kan alƙali mai tambaya sai ya ce a kawai wannan lamari a bar ma Allah sai Allah kawai kai mutumin nan ya ci shekaru gidan kasu har Allah ya kawo wani alƙali mai kaihin basira ya kalle shi ya mai tsawa ya ce kai bawan Allah wannan baiwa Allah yake ma waccan ita mata tsawa ya ce ke wannan bawan Allah da kullum in an zo sai ya ce a bar ma Allah sai Allah to ki sani wallahi Allah nan fa za mu haɗu da shi akwai wani mugun abin da kika kumsa mashi wanda ya sabe iya magana in kin san kin ha'ince shi ko kin zalunce shi wallahi ki sani Allah nan za mu haɗu da shi ki ga mai kika mai kawai sai ta fashe da kuka ta fara hawaye sai ta fara bada labari triyan triyan yanda abu yawa karshe sai da gwamnatin Niger ta biya shi diya tun lokacin da sai fa tana da kima aka bashi kusan miliyan guda dan zancan ya jima kuma ga dattawa muka ji shi kuma an ce nan cikin kauyukan ma da ruhun to yanzu tsakani da Allah shi wa auren dole in akai wallahi har a mutu in dai ka ji mace ta ce ba ta san wani ko to kakkai dibin wai akwai wani shagali wanda in yana mata za ta so shi in mace ta ce talaka take so ba ta san mai kuɗi wallahi mai kuɗin in zai kashe mata kuɗin shi ya sayo mata duk wasu kayan alatu na duniyar nan wallahi ba za ta so shi ba irin haka ya faru tare da wani sarki tun a da cikin sarakunan musulunci ya je ya auro wata mace cikin ƙauyen Kayo ita ba ta san shi amma da ya kawo ta cikin Benin ya aka kawo mata bayu guda 10 kaza aka kawo mata kaya harkoki abinci kala-kala duk inda ta juya kaya marmari ne kai wata rana bai tantance ba sai ya ji tana waka tana lalabsu aba'atin wa taqarru aini ahabbu ilayya min labsu shufufi wa kalbun yambahu al-atraqa minni ahabbu ilayya min qittin alifin ma'ana abinda take fadi ni rayuwa ta ta kauye ta he wani rayuwar birni in sanya ya gaggan tufahi na in shiga daji iska na buguna ta ko ina ya he mana ajo a dinke ni cikin abaya tace in yi zaune tsakiyar daji tare da dabbobi na in ji iska na kukan iska da nake ji ta ko ina ya he mana a kawo ni cikin bene rufashe diddiddi tace kukan karnuka da nake ji a cikin ƙauyen mu ya he mana kukan mustoshi da nake ji a cikin gidan nan tace zama tare da dabbobi in ga saniya in ga raƙumi ya he mana alheri in ga shirge jankato ya zo gaba na ya ce shi mijina ne to wannan abin shi ya fusatar da wannan sarkin ko da yaji wannan waƙai tata sai ya zo ya same ta yace yanzu wanci ana ce mata mai suni yace yanzu mai suni duk irin kyautatawar da nan maki duk irin gata da wahalar da nai akan ke yanzu ni ne shirge jankata kuma raƙuni jigara kunji gaban ki yayi jiga kaza sai ya sake ta saki uku to ya haihe wani da wanda ake ce mai Yazid ko wannan wanda shi ya zama ma'ana wannan sarkin sananne ne a tarihin musulunci kuma tarihin shi sananne ne dan haka ka shaidin ka kai uba da bugun gaba ka aurar da diyarka auren doli nasiha ta takwas in bari haka nan kace to saura uku zan kyale su haka nan wuri amma dai a ƙarshe ya kamata mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya yanke ma mutum hamzari idan ya jinkirta rayuwar shi har ya kai shekara 60 ma'ana duk mutumin da ya rayu har shekara 60 to ba abin da zaka faɗa ma Allah in dai ba kai ibadar da Allah ya halice ka saboda ita ba ko to wallahi ba ka da bakin da zaka ma Allah magana da shi kawai da shekarun ka sun kai 60 to kamata ya kawai a same ka normal mai tsoron Allah mai bauta Allah mai kyautawar alaka da Allah amma in dai shekarun ka suka wuce 60 to Allah ya gama yanke ma hamzari to wani irin wa'azi kuma za a ma wani irin wa'azi ne abba ka gani ba bahaushe yace wani irin dare ne je mage bai gani ba saboda haka muna addu'a ga iyayenmu dattawa Allah ya kara wa rayuwarsu albarka Allah ya taimake su wajen tsari daidai nauyace nauyacen da yake akan su Allah ya kama musu wajen sarkewa kuma ina kara addu'a ga wannan gari na gidan rumji Allah ya kara mai albarka ya sa albarka ga matasan garin nan ya sa albarka ga dattawan garin nan ya sa albarka ga ƴan matan garin nan da matan garin nan Allah ta'ala ya kara bulbulu alkhairai da albarka a cikin kasar mu ta Niger gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah ƴan uwa musulmai mun saurari gamsasshen nasiha daga bakin shugaban majalisar malamai a Dr. Sulaiman bin Daud muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa malam da gidan aljanna